أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مغود الله تبارك وتعالى ديننا منا ونا اللوكتي من البركة يومنا 30 غوتن سفر هجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1443. Mun sake dawowa kan karatun mu na Riyadus Salihin cikin wannan littafi na Imam An-Nawawi. Muna cikin Babul Ikhlas. A karatun da ya gabata mun yi hadisai a cikin wannan babi na Ikhlas, babin da yake magana akan tsarkake niyya, wanda yau zamu tashi akan hadisi na 6 a cikin wannan babi. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Quraishi az-Zuhri radiyallahu anhu أحد الأشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني آم حجة الوداع من وجه اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجه ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله. فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله. قال: الثلث والثلث كثير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويدر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خلوة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي إسحاق أنكر بودك أبي إسحاق بابن إسحاق سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب shi Abi Waqqas shi ne Maliku dan Uhayb dan Abd Manaf dan Zuhrata dan Kilab dan Murrata dan Ka'b dan Lu'ay al-Quraishi ba Quraishi az-Zuhri dan gidan Bani Zuhrata radiyallahu anhu Allah ya dade shi ahadil ashratil mashhud lahum fil janna daya daga cikin guda 10 nan da aka musu albishir da aljanna رضي الله عنهم الله جلسوا قال يا شي جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع يجي أني صلى الله عليه وسلم يا ذو ذي قيشيني وشيكرا حجم بانقانا من وجني اشتد بي سبر وترسل الله في هذا الشيء من سنني فقلت سينتي يا رسول الله يا مالك الله إني قد بلغ بي من الوجه ما ترى
lalle ciyo ya kai mini yanda kake gani din nan wa ana zu malin ni ko me dukiya ne wala yarusuni illa ibnatulli ko babu wanda zai gaje ni sai wannan yar tawa guda daya afa atasaddaqu bisulusai mali shin zan ba da sadakar biyu bisa hukun dukiya ta qala la yace masa a'a qul bashadur ya rasulullah yace ya maikin Allah ko na ba da rabi fa qala la sai yace masa a'a qul sai yace fasurus ya rasulullah yace ya rasulullah ko mun ba da ɗaya bisa uku qala sai yace as-sulusu lalle ɗaya bisa uku was-sulusu katirun ɗaya bisa uku ma yana da yawa au kabirun ko kuma yana da girma innaka anta zara warasataka agniya lalle kai ka bar magadanka a cikin wadata khairun min anta zarahum alatan shi yafi alheri akan ka bar su a cikin talauci ya takaffafuna nasa suna roƙon mutane wa innaka lan tunfiq nafaqatan sannan kai ka sani ba za ka ciyar da wato ciyarwa ba tabtagi biha wajha Allah wanda kake fiskantan Allah da ita illa ujirta alaiha har sai an baka lada akan ta hatta ma taj'alu fi imra'atik har abun da zaka sanya a bakin matarka qala sai yace fa qultu ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah ukallabu ba'da ashabi yace ya rasulullah za a barni kenan bayan abokaina za a tafi a barni kenan qala sai yace innaka lan tukhallafa lalle ka sani kai ba za a barka ba bata amala amalan ka aikata wani aiki tabtagi bihi wajha Allah wanda kake nufin Allah da wannan aiki din illa zanta biha darajatun har sai ya kara maka daraja warifatun da kuma daukaka wala allaka an tukallafa wata gir kuma kai za a barka hatta yan tafiya bika kuwamu har sai wasu mutane sun amfana da kai wa yudarrabika akharun wasu mutane kuma su cutu da kai allahumma mdi li ashabi hijratuhu ya allah ka karbawa sahabbaina hijrarsu ko ya allah ka zartar wa sahabbaina da hijrar da suka yi wala taruddahum ala aqabihim kar ka mayar da su akan bayan bayan su lakin alba'isu sai dai abun tausayi sa'adu bin khalwa shine sa'adu dan khalwa ya risilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mai ta allah tabbata a gare shi yana jin tausayin sa amma ta bi makka saboda ya rasu a makka muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun yi hadu akan wannan hadisi to wannan hadisin an samu shi daga Abi Ishaq baban Ishaq shine Sa'd ibn Abi Waqqas a dan Malik dan Uhaybin baban sa shine Malik ibn Uhaybin shi Sa'd ibn Abi Waqqas shi ko Malik ibn Uhaybin din dan Abdulmanaf ne dan Zuhrata ne dan Kilab ne dan Murrata ne dan Ka'ab ne dan Lu'ay ne saboda haka shi Sa'd ibn Malik a Sa'd ibn Abi Waqqas yana haduwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Zuhrata ta wajen wato dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen mahaifiyarsa an sani Nana Amina ita az-Zuhriyya ce yar gidan Bani Zuhrata ne ita mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Sa'd ibn Abi Waqqas danginsa yana haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen kakansa az-Zuhra to al-Quraishi shi ba Quraishi ne az-Zuhri kuma shi dan gidan Bani Zuhrata ne kamar yadda muka ce su damun Laraba suna da gidajen su wannan zaka ji an ce wannan Banu Tamimin ne wannan a ce Banu Hashim ne wannan a ce Banu Adiyin ne wannan kuma a ce Banu Zuhrata wannan dan gidan Banu Zuhrata ne shi gidan su kenan to shi a cikin Qurayshawan ma ya fito a cikin gidan Banu Zuhrata ya kasance shi Sa'd ibn Abi Waqqas yana daya daga cikin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda suka yi musulunci da farko musulunci ya musulunta farko sannan mutum ne wanda yake da wato yana da karfi Allah ya bashi karfi na imani da karfi na jiki to Allah ya hada masa wannan sannan kuma jarumi ne yana da karfi na jarumtaka kuma ya iya da iyawa kuma a cikin jarumtakar tasa to ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haza khalifa ayyukum yatuni bi khalifi ya nuna Sa'd ibn Abi Waqqas yace wannan kawu na ne wa zai zo min da kawu irin sa kuma Sa'd ibn Abi Waqqas ya kasance lokacin da aka je yakin Uhud lokacin da waje ya rincabe aka gagara gane me ake ciki yazo ya tsaya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daukan fari da bakansa yana harbawa da kibiyarsa yana harbawa kafuran nan mutane suna zuwa suna juye masa kwarin a cikin abayansa yana harbawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce masa irmiya sa'ad fidaka biyo ummi ya kai sa'adu kana jefa musu wannan kibiyar na baka fansan iyaye na to ya kasance jarimi ne kuma a wannan lokacin da aka zo ana wannan abu an ce shi ne daman mutum na farko wanda ya fi kowa iya harbi a cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallam shi idan ya harbe ka da kibiyarsa to kibiyar in ta je ta samu abun sai ta fice ba ta zama a jiki in dai ya daga ya ja haka ya harba to shikenan sai ta shiga cikin abun da ya harba kuma sai ta fito saboda yanda yake jarimi an ce hannunsa tsawon hannunsa ya kai kilomita 70 hannunsa guda ɗaya kawai hakan nan saboda haka hannunsa guda biyu kilomita kusan 120 ne saboda haka in ya ja hakan nan ya harbi mutum to shikenan an gama kawai kuma yana harbi in yayi to sai ta zaga sai ta shiga ta fita suna cewa wa abun wato shine yamruku sahabu min ar-ramiyati kamar yanda idan aka sanya abun jifa aka jefa din da yake fita to haka gaba suke fita cikin musulunci to irin wannan yayi shi idan dai ya harbe ka in ya harba to sai ta shiga ta fasa mutum kuma ta fito sannan kuma a lokacin an ce kibiyoyin da yake amfani da su ba gungani bane ba karbe ne mai karbin gaske wanda yake yin abin da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a da aka zo yakin Uhudun nan ya tsaya a gaban annabi yana harba kibiyan sannan aka ce sai da harba sau dubu ya harba a wannan lokacin na kowa ma ya kare amma shi nasa yana ta kanyi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi maganganu akan sa ya masa addu'a yana cewa Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'watuhu ya Allah ka daidaita harbin sa shi yasa in yayi harbin baya harbin a banza in dai ya daga ya ja to shikenan magana ta kare kawai sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ta biyu shine Allah ya karbi addu'ar sa to idan yayi addu'a kuma an gama sai dai bai ba kawai amma in dai yayi karbi biya ce to haka yake shi sai na Sa'd ibn Abi Waqqas sannan ahad al-ashra al-mashhud lahum bil janna yana ɗaya daga cikin mutane guda goma nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya musa albishir da aljanna wata rana an yi sallan farilla an idar annabi sallallahu alaihi wasallama yana juyowa sai ya ce abubakarin fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna sa'd ibn abi waqqas fil janna abu ubayd ibn jarrah fil janna abdurrahman ibn auf fil janna sayyid ibn zayd fil janna dalhaj ibn ubaydillah fil janna so dan mutum goma duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya irga so ce wayannan yan aljanna ne yan aljanna ne duka to yana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga duniya ya tabbatar musu da cewa su yan aljanna ne radiyallahu anhum Allah ya dinsu kala yace ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu li yace annabi tsara da mice Allah su tabbata gare shi ya zo zai gaishe ni a mahajjatul wada a shekaran da aka je yin hajjin bankwana dama ne sallallahu alaihi wasallam sau ɗaya hajji a rayuwarsa shine hajjin bankwana to a wannan shekaran an je za a yi wannan aikin haji na bankwana shi sai na Sa'd ibn Abi Waqqas ya je sai rashin lafiya ta kama shi da rashin lafiya ta kama shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zai gaishe shi malamai suka ce daga nan karatu yake fita kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wato fiye a cikin halittun da Allah ya yi ga sahabinsa ba shi da lafiya ya tashi ya je zai gaishe shi saboda nuna maka irin kaskantar da kai tawadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tura ya ce a je a gaishe shi ba shi ya tashi da kansa ya je shi da sunan zai gaishe shi shikenan da ya zo zai gaishe shi to anan kaga addressin yana gwada mana ana son babba ya je ya gaida karami kenan idan kana jagoran mutane ko kai ne shugaba kan mutane to kana bibiyar duk wani halin da suke ciki in an samu marar lafiya a cikinsu kai ne ya fi cancanta ka je ka gaishe da wannan marar lafiya din ba ka tura masa wakilai ba ba wakilai za ka tura ba kai za ka je da kanka ka ga halin da yake ciki haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kuma haka sahabbansa suke sai na Umar baya yayi yin bacci a zamanin kalibancinsa sai ya zaga Madina kaf ya ji me yake ciki shi da yansa zai ta zaga yana bi wuri wuri yana ganin me yake ciki in ya gama ji sai ya dawo in akwai matsala kuma sai ya magance ta to kaga haka ake so idan Allah ya dora ka kan mutane to ya zama kana musu irin wannan sannan kuma gaida mara lafiya sunna ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutun ya je ya gaida mara lafiya idan ka je gaida mara lafiya to kana kan hanyar aljanna ne har ka je ka dawo aidul maridi fi ma'rafati aljannati hatta yarji mai gaida mara lafiya yana kan hanyar aljanna ne har sai ya dawo sannan ana so idan ka je gaida mara lafiya din nan to kar ka dame shi kai abun da kai ka kawai kai gaisuwa ka tashi haka ake so ba ya zama yanda muke yanzu kowa ya zama likita ban yaje gaida mara lafiya kowa likita ne idan yaje shi zai faɗi abun da za a yi a masa kaza to kai na ruwanka da abun da za a masa ka gaishe shi kawai kai addu'a ka tashi kafin to amma sai wani yaje zaka ga kuma wani mara lafiyan baya so a zauna tare da shi to in ka je kai abun da kai kan nan ka tashi ka tafi kawai shine abun da aka fi so amma wani sai ya zauna ya ta tsegumi ya ta gulma har mara lafiyan ya wani yanayin da ba a so wani ya gani in ba iyalansa ba yayi a gaban sa to wannan duba a san haka in ka je gaida mara lafiya iyalan kawai ka tashi sannan yace min wajen ishtar dabi saboda rashin lafiyan ya mun tsanani sosai a lokacin to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe shi sai yace fa qultu ya rasulullah sai yace ya maikin Allah inni qad balaga bi min alwaja ibata yace rasulullah kaga da yanda ciwo yayi da ciwon nan ya kawo ya kai iyakaiwar sa wajen tsananin sa to anan ma malamin suka ce babu laifi mutum ya fadi cewar yana jin tsananin zafin ciwon da yake damun sa zai iya fada cewar eh gashi nan irin zafin ciwon da yake ji amma ba wai zai fada wa kowa bane ba kowa eh zai ga masa na kusa da shi dai sune zai iya ga musu cewar lalle yana jin ga halin da yake ciki sannan har yanzu malamai sun ce yana daga cikin wato ladabi na jinya da mara lafiya idan kana zaune da shi ba za ka na ga masa cewar kai ciwon kan nan yayi tsanani ba za ka na ga masa haka ba yawa za ka na gwada masa cewar kai abun da sauki alhamdulillah ai jiya kama gwanda yau ma akan jiya ai jikin yayi sauki sosai ko da kuma jikin ba haka bane saboda kar ka daga masa hankali ya wuce yanda yake tsammani to amma shi ba wannan sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ciwon nan ya masa tsanani anan maganar da ta dame shi shine wa ana zu mali ni kuma mai kuɗi ne ina da dukiya sannan ba wanda zai gaje ni wala yusni illa ibnati ba wanda zai gaje ni sai wannan yattawa ita ɗaya nake da ita a fa ata saddaku bi sun sai mali shin zan ba da sadakar biyu bisa ukun dukiya ta to anan malamai suka ce abinda zaka lura ka gani anan shine su sabani sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu juriya masu hakuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaishe shi bai ce ya rasulullah ji ciwon nan yayi tsanani ka roka min Allah da warke ba ko bai faɗa ka ba ai bai ce a roka masa Allah ya warke ba ta wanda yake yi ba shi ba ya san cewa wannan ciwon kankare masa zunubi yake yi kuma ibada ce ciwon ma saboda haka ba ta ciwon yake yi ba sai yana ta magana ta dukiyarsa yace ni mai dukiya ne mai yawa sannan babu masu gado na ya ta guda ɗaya ce shin ya rasulullah zan bada biyu bisa ukun dukiya ta in ba sadaka kawai haka in bar mata sauran sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a sai ya ce ko zan bada rabi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a sai ya ce to ko zan bada biyu bisa uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulus biyu bisa uku as-sulus kasirun biyu bisa uku ma yana da yawa ka dauki ɗaya bisa uku dukiyar ta kama ka bayar yana da yawa au ka biyu ko kuma yana da girma a wani hadisi kuma an ce ya ce masa as-sulusu kafika biyu bisa ukun shi ya isar maka to anan an shigo da maganan a wasiya kenan da mutum zai idan ba shi da lafiya mara lafiya ne to yana damar da zai yi wasiya ana kafa wannan hadisin a matsayin hujjan yin wasiya mutum zai yi wasiya cewar a cikin dukiyarsa a ɗauki kaza a ba a wani a cikin dukiyarsa ko a ɗauki abu kaza a ba a wani to idan zai yi wasiyar nan zai bayar da duk abin da zai bayar ba zai bayar abin da ya wuce ɗaya bisa ukun abin da ya mallaka ba in ya bayar da abin da ya wuce ɗaya bisa ukun abin da ya mallaka to ba za a bayar ba ko da ya ce a yi ba za a yi ba ɗaya bisa uku za a yi a cikin abin da ya bari to anan sai na Sa'ad ibn Abi Waqqas sai ya kawo maganar cewar shi yana da dukiyar nan shi ne abin da ya dame shi yana da dukiya kuma yasa guda ɗaya ce za ta gaje shi bai yi maganar rashin lafiyarsa ba kamar yadda muka faɗa. Ka kamata ya ce ya Rasulullahi ka roƙa min Allah na barke shi ne wannan zai ce bai maganar warakansa ba kawai sai maganar dukiyar da yake da ita. Kuma haka bayan Allah suke yi Annabi Ayyub ai bashi da lafiya shekara da shekaru suna zuba iyalinsa dukiyarsa ta ƙare matansa suka ƙare komai ya ƙare sauran mata guda ɗaya jinya yake kamar yaya matar ma ta fara bin bokaye ita ma bokaye suna neman su wannan dinta sai a lokacin bai ga ita ma za ta hallaka hatta ma tana kokarin za ta buta bashi tukunne ya ɗaga hannu sai ya roƙi Allah ya ce Allah shedan fa ya rabe ni anni masani shaytanu bi nusbi wa azam nan ma bai ce Allah ka dora min jinya ba yace shedan fa ya shafe ni ya Allah duga halin da nake ciki tukunne sai Allah ya yi masa jinya to saboda haka yanzu babanka da lafiya kawai kwana daya shikenan kai ta rugwantaka ba duk duniya sai ta ji baka lafiya ka gagara hakuri ana so kai hakuri ita ma jarabawa ce ai rashin lafiyar amma mutum kwana daya sai ce wallahi sai ya warke ba zai yi ba ai sai an jarrabe ka an gani tukunna to saboda haka kaga bai yi maganar rashin lafiyar ba sai maganar dukiyarsa to aka ce Yassa guda daya ce sunanta Aisha malamai suka ce sunan wannan yar guda daya ce ne mallaka sai ce ko zai bada biyu bisa ukun dukiyarsa ya kasa dukiyar gida uku ya dauki kashi biyu bayar fi sabilillahi ya bar mata kashi daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace to zai raba dukiyar kashi biyu sai ya bada rabi ya bar mata rabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace to zai raba kashi dukiyar kashi uku sai ya bada kashi daya ya bar mata kashi biyu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shine ake ce masa sulusi sai ya ce to sulusin ma dai yana da yawa sulusin ma yana da yawa ko kuma yana da girma to ana an ce Abdullahi ibn Abbas ne ya ce da mutane za su sauka daga bada ɗaya bisa uku su bada ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar da ya fi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asulusu wasulusu kasirun sulusin ma yana da yawa ɗaya bisa uku yana da yawa sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innaka anta zarwar saka agniya kabar wanda za su gaje ka da dukiya kabar su mawadata khairun min anta zarhum alatan shi yafi maka alheri akan ka bassu da kuɗi ka bassu matalauta ya takaffafuna nasu suna roƙon mutane ka bassu da dukiya yafi ka bassu babu dukiyar su zo su zama kaya akan jama'a suna roƙon jama'a a basu to anan malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa abu biyu na ɗaya shine ya ɗauki ɗaya bisa ukun dukiyarsa ya bayar fi sabilillahi ya samu lada sannan ya bar iyalansa cikin dukiya su ma su zauna su ci gaba da rayuwarsu ba tare da asirinsu ya tonu ba nan ma lada zai samu saboda haka duk abu biyun nan zai iya yi don saboda haka idan mutum yana da dukiya ba wani abu bane da musulunci ke kinta ga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce wa ana zu malin in ka ji balarabe ya ce zu malin dukiyar ba ta kadan bane shi mai dukiya ne to saboda haka a cikin musulunci akwai masu dukiya ba wani abu ne in kana da dukiya ka ji tsoron Allah dai ka samu wannan dukiyar ta hanyar halaka shi ne kawai abin da ake yi saboda haka ka bar wanda za su gaje ka cikin wadata ya fi akan ka musu cikin talauci su zo wajen jama'a suna roƙon mutane sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa wa innaka lan tunfiqu nafqatan tabtagi biha wajha Allah ka sani ba za ka wani ciyar ba wata ciyarwa da za ka yi wanda za ka yi dan Allah illa ujirta alaiha har sai Allah ya baka lada a ciki daman babu niyya muke ana maganar gyaran niyya ne kawai a ciki ba wani ciyarwa da za ka yi ka ciyar da wani in dai dan Allah ka yi ba dan komi ba dan Allah ka yi wannan abu zatin Allah kan bada abu to sai an baka lada a kansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fito da abun fili ya ce hatta ma taj'alu fi mar'atika har abun da zaka sanya a bakin matarka kai ne kuna zaune da matarka ana wasa ana dariya ana nishadi ba maganar lahira a gabanka ba maganar Allah ba komi sai ka dauki wani abu na abinci sai ka bata a cikin bakin da in dan Allah kai sai Allah baka lada akan wannan din ba a ce soyayya ake yi sosai har akai so wannan munzirin da zaka sa mata wani abu a cikin bakin da in dai dan Allah kai sai Allah baka lada to saboda haka ko iyalanka da zaka ciyar da su in dai dan Allah zaka ciyar da su din kana samun lada a cikin duk abin da kake kashewa amma in kana yi kana gori kana meye ka zo ka ce kai duka gaji kai kaza ta duka ba ta sadakar da kai duk abin da ka basu bai koma dan Allah abin da ake nema shine kai dan Allah kawai in kai dan Allah to zaka samu lada a ciki to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani ciyarwa da zaka yi dan Allah sai Allah ya baka lada a ciki da saboda haka dama ana so in zaka ciyar kai dan Allah ba dan komai ba kar ka ba wa mutane abu sannan ka dawo kana bata sadakar da kai ko kyautar da kai da gori da cewar dan ba dan kai ba dan kai kaza to ka bata abin kenan kai wa ladan sai ya rabu ladan da zaka samu da saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa ko da cikin iyalansa ya ba su abu ya taimake su da abu in yayi dan Allah to Allah zai ba shi dada kai kaga dai aini dole ne in kana da iyali ka dole ka bata abinci ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tubatar da ita to idan kai da zuciya mai kyau dan Allah ka mata sai Allah baka lada a ciki a cikin abin da ya zama dole a kai in naka sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka to dai ji haka kaga sai ya gama wato ɗebe tsammani shi ga an gama da shi sai ya ce fakultu ya rasulullah sai ya ce ya ma'aikin Allah ukallafu ba da ashabi ya ce shi kenan ya rasulullah za a bar ni kenan shi kenan za a bar ni kenan ni ga wato ma'ana tun da aka gaya masa cewa ga wannan abun ai ka bar iyalanka cikin wadata ya fi ka basu a cikin talauci sannan kuma kaza kaza aka masa wannan bayanin ka bari ɗaya bisa uku dukiyarka aka masa wannan bayanin sai ake gwada masa cewa kamar shi kan fa ya zo garin maka kenan ba komawa kamar zai da suke sai ce ya rasulullah kullu ba da sabi yanzu za ku tafi ku bar ni kenan ya rasulullah za ku bar ni kenan ni kan banda ni kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa innaka lan tukallafa ka sani ba za mu tafi mu barka ba ko kuma ba za a barka ba fa ta'malu amalan tuntaji bihi wajha Allah ka aikata wani aiki dan Allah duk aikin da kai in dai dan Allah kai shi sai Allah ya ƙara maka daraja da girma a wajensa sai Allah ya ƙara maka daraja da girma a cikin ayyukan da zaka yi duka saboda ko mun barka a garin Makka mun tafi in dai ka aikata wani aiki dan Allah to Allah zai baka girma zaka samu girma a wajen Allah sannan Allah zai ƙara maka daraja akan aikin da zaka yi kowane iri ne to saboda haka anan dai ana gwada mana cewa duk aikin da zaka yi ka yi shi dan Allah kawai ka yi shi dan Allah kawai ya zama dan zatin Allah zaka yi tsantsa ba dan wani abu ba in kai shi dan Allah kuma ko miye ne to za a baka lada a ciki ko miye kai in kai dan Allah za a baka lada yanzu misali ka kwanta kai bacci da niyan zaka tashi kai kiyamul layli to wannan baccin da kai ma sai an baka lada gashi bacci ne kai ka kwanta kai bacci ne saboda ka samu kai kiyamul layli ko ka kwanta kai bacci dan ka tashi kai wani karatun da ya shafi addini ko ka samu wani hutu ka zauna ka huta saboda za a gabatar da wani aiki ibada saboda ka samu daman kai to wannan hutun da kai ma sai an rubuta ma lada kansa in dai saboda zatin Allah kai shi dan ka samu kai aikin Allah a ciki saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba za mu barka ba ko da mutum mun barka idan ka aikata wani aiki kana neman yardan Allah da wannan aikin to za a ƙara maka daraja sannan za ka ƙara samun girma a wajen Allah sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wala allaka an tukallafa hatta yantafi abika aqwamun wa yudarru bika akharun yace wata kila to nan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana annabci kenan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace maka wata kila to haka za a yi ba magana wata kila kawai zai gama ne asalin abin da zai zo gaba ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wata kila kai din nan za a barka har wasu mutane su amfana da kai wasu mutane kuma su cutu da kai to wannan la'allan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam in yace maka wata kila kaza zai sare ka to shikenan haka ne hakan za a yi to hakan kuma aka yi da sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane za su amfana da shi wasu za su cutu da shi haka aka yi ya kasance a wannan lokacin da aka je yin hajjatul wada din da bashi da lafiyar nan ya warke dade yake nan bayan ya warke ya dawo garin Madina ya ci gaba da rayuwa har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati yana sayyidina Abubakar ya kama har sayyidina Abubakar ya kalibanci sai ya kare Sa'd ibn Abi Waqqas yana har sayyidina Umar ya kama Sa'd yana bai rasu ba sannan kaga anan abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya bada dukiyarsa kuma a wancan lokacin ya hana shi ya kyautar da dukiyarsa duka shine saboda bashi lafiya da a ce yana cikin lafiyarsa idan ya ce zai bada dukiyar duka ba za a hana shi ba saboda sayyidina Abubakar Siddiq ya sha fita a cikin dukiyarsa ya zo ya bada dukiyar gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kawo iyalanka ya ce na ba musu Allah da manzon sa kuma Allah sai ya saki bashi wata to amma in mutum bashi da lafiya to ba za a bashi damun yake kyautar dukiyar sa duka ba sannan yake kyautar abun da yace ɗaya bisa uku ma to ba za a yarda ba magadansa ba za su yarda saboda haka ba zai kyautar abun da yace ɗaya bisa uku na cikin dukiyar sa ba to Annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa za a bashi zai tsawon rayuwa kuma aka yi ya tsawon rayuwa har zamanin sayyidina Umar shi yasa Ibn Abi Waqqas a zamanin sayyidina Umar ya kasance a an tafi an ji an yi jihadi da aka je za a yi sawadul iraq za a yaki farisa akwai yakin da ake ce masa gazwatul qadisiyya yakin qadisiyya to da aka je wannan yaki sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tura rundunar da za ta je ta yi wannan yaki sai ya tura al-musanna bin al-harith sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai aka tafi za a je a yaki wannan daula ta farisa to da suka je ya kasance akwai kogi da man hanya kuma karasa inda za a je to ana cikin haka sun tsallaka gada sun tsallaka kogin da za su je su yaki wannan kafiran farisa din shikenan kafiran sai suka shirya musu makirci sai suka dauke wannan gada su suke tsallakawa da suka dauke suka musu ba dadi akai yakin akwai wani da kabu da ake ce masa jadawai shi jadawai ne shine jagoran wannan yakin a lokacin a cikin kafirai a cikin musulmai kuma al-musanna bin al-harith to da aka je aka sha wahala sosai musulmai suka sha wahala da yawa suka dawo da suka dawo ba ci nasara ba sai Na'uwar radiyallahu anhu sai yake neman shawaran sahabbai cewa yanzu ya za a yi ga yanda abun ya kasance ya za a yi yanzu sai suka ce masa kamata yayi yace to yanzu tunda abun ya zama haka shi zai shiga zai fitar kansa zai je sai ya yi farisa shi da kansa zai je sai ya yi su to an fita an kama hanya ana tafiya sai Sayyidina Ali yace masa ina da shawara na shi ne ba a yin yaƙi sai da uwa ake yaƙi sai da jagora akan yaƙi to yanzu in ka fita yaƙin nan ka je aka shiga ya za a yi kenan kai ne jagoran mu gaba daya yanzu in ka je aka mara kai ya za a yi saboda kai ina ba da shawara gaskiya kar mu je a dawo a duba a ga waye ne a cikin jama'a a cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallam za a iya tura shi a dawo a duba a ga waye zai iya yin wannan abu shikenan da aka dawo sai Sayyidina Umar ya ce to a bai shawara waye ake ganin zai iya yi sai aka ce masa al-asl fi barasilihi a samu zaki wanda a cikin sahabbai dinnan ya fi kowa yace aka ce wannan zaki kuma shine Sa'd ibn Abi Waqqas shine yake da abu biyu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa Allah ya daidaita kibiyarsa idan yayi harbi to ta harbu sannan bayan nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya amsa addu'arsa saboda haka idan yayi addu'a karbibbiya ce saboda haka shi ya kamata a tura shikenan sai Sayyidina Umar ya daidaita wannan shawara aka shirya aka fita aka tafi za a je a yaki farisa za a je a yi gazwatul qadisiyya din shi Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas shine jagoran wannan yaki da aka fita aka je su kuma kafiran a lokacin jagoran yakin su shine oga kwata-kwatan wanda yafi kowa ana ce masa Rustum to da aka zo Sayyidina Sa'd ya shirya rundunarsa ta musulmai aka shirya aka hau aka yi fareti yadda ake danne yadda sojoji suke suka yi fareti suna tafiya ana karfafa su suna kabbara to a lokacin an zo za a fita yakin kenan kuma sai ciwon kawa ya same shi ya zama ba zai iya zuwa filin yakin ba shi sai na Sa'd ibn Abi Waqqas dole sai aka masa wani tantinsa aka ware masa wani waje aka dora shi a sama aka masa wani gado ya hau kan gado yana kallon yakin daga nesa yana kallon abin da ake ciki shi kuma sai na Umar ya ce to daga yanzu duk abin da ake ciki a gaya mu duk halin da ake ciki ina jin labarin halin da kuke ciki bayan Allah nan sun yi aiki malam shikenan daga lokacin aka ce sai ya zama ko ta kwana ake sai na Umar aka ajiye mutane misali a ce sai na Umar yana bauchi nan ne Madina to tsakanin da garin nan sai a ce an aje mutum a Darazo yadda in an dauki sako daga mi sauni aka yi darazo za a samu wani sai a bashi wannan mai dokin ya gaji ko mai rabumin ya gaji sai a ba wani daga darazo ya dauka shi kuma zai kai soro daga soro kuma za a ba wani shi kuma sakon zai kai goci haka ake yi ba wanda zai gaji to saboda haka ana ba waya a lokacin amma duk abin da ake ciki sai na wuri ya sani duk abin da ake ciki sannan sai yake gawa sai yana Sa'd bin Abi Waqqas yace masa ka tabbatar da sojojinka ba mai sabon Allah ciki ka tabbatar da ba mai sabon Allah cikin sojojinka a tafi a haka aje aka je aka shirya rundunar nan aka tsara komai sai na Sa'd bin Abi Waqqas sai yace zan yi kabbarori guda uku idan nayi kabbara ta farko to ku shirye je ku shirye rundunonin ku kowa ya tsaya sosai za a fara yaki in nayi kabbara ta biyu to a fita ayi mubaraza in nayi kabbara ta uku kuma a fada cikin yaki to da yazo yana kan wannan gado nasari gashi bashi lafiya yana leko su yana ganin me suke ciki da yazo da aka tsaya yace Allahu akbar sai kowa ya gyara makaminsa aka tsaya sosai sai yace ya saki in kabbara ta biyu yace Allahu akbar sai sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya sai ya fito wanda ake ce masa Harisul Atfal shi Harisu Alfal ɗin nan shi ne fito za a yi mubaraza ita kuma mubaraza shi ne su Farisawa ba su santa ba shi ne mutum ya fito mutum ɗaya ya fito kuma a cikin ku jagoran mutum ɗaya ya fito sai su gwabza in so gwabza a kashe ɗaya kashe ɗaya sai wani ma ya fito sai an yi haka an yi haka tukunna kama zuwa hare a yakin da gaskiya haka ake to saboda haka sai a Harisul Atfal ya fito su kuma sai Rustum ya ce Kurmus ka fita ka je ku yi mubaraza da shi yace ni ba jagora ni zan fita ce yi ka fita wannan waye yana fita sai yace waye wannan sai aka ce masa Harisul Atfal yace a mai tsaron yara ai Harisul Atfal mai tsaron yara ne bari kawai mun gama da shi yana zuwa da suka yi aran gama suka hadu shikenan Harisul Atfal kawai sai ya sara shi kawai ya cika masa tabbiya gindin sa ya dauko shi kawo Sa'd bin Abi Waqqas to hankalin Farisawan nan ba sai ya tashi an gama da wanda ya fara fitowa cikin su daga nan sai na Sa'd bin Abi Waqqas sai ya sake yin kabbara ta uku Allahu Akbar sai aka hadu gaba daya sai aka rinca ga ana ta yaki to da aka fara yakin nan sai ya addu'a to da mai tare sai na Umar yake ne ba bayan ya gama tsara komi yayi wannan addu'a ta sa ya san in yayi addu'a magana ta gani sai addu'a yace rabbana la tuzigh qulubana ayace rabbana la tu'akkidna in nasina wa tana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ينا جاء فانصرنا على القوم الكافرين لنا كاغا شيكينا الله كبابو نصر أكان كافرين ينا يوانا أدوركم شيكينا أكا تشيكا بدي يأي ينا حنقو يأي أنا يأي أنا يأي أنا يأي أولنا معركة تفركم ونا هدوانا فركم da aka gwamza sai da aka kashe musulmai mutum 8,000 kafiran mako mutum 8,000 aka kashe mutum 8,000 aka kashe to daga nan fa sai ya aika wa sayyidina Umar ya ce masa to fa ga halin da ake ciki yanzu mutane sun ragu mutum 8,000 aka kashe saboda haka za gobe kuma za a fita zama na biyu za a fita yaki na biyu gobe shikenan sai na Umar sai ya karo masa mutum 5,000 a cikinsu sai ya hada su da Kaka bin Amr sabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ce masa Kaka bin Amr wanda sai na Bakar Siddiq yake cewa babu rundunar da za a cita idan Kaka yana ciki to Kaka bin Amr aka tawure shi su 5,000 sai suka tawo to da suka tawo sai Sa'd bin Abi Waqqas yace to abinda za a yi shine mutum 5,000 din nan ka raba su su zama 70-70 mutum 70-70 kawai ka raba su mutum 70-70 saboda haka mutum 70 ne za su fito so su haɗu da mu da muke nan sai a ga kaman kawai an ƙara yawa wannan wani dabara ne na yaƙi to Kaka'u da ya zo ran da ya zo yana zuwa sai Rusum ya ce shi shugaban kafiran kenan waye ne kuma ya zo yanzu aka ce wani ne ya ce masa Kaka ran da Kaka'u ya zo ya ce me yake ciki aka ce masa abinda ake shi ne mubaraza ake yi daga nan kuma sai a yi yaƙi yana zuwa ya ce to shikenan a ran da ya zo ba hutu kawai ce zai fita a yi mubaraza da shi daga nan sai jikin Farisa wannan jikin sai mutu kafuran kai wannan yau fa ya taho daga Madina ga wahalar da ya sha Farisa fa Farisan da kake ji har yanzu nan to daga nan ne yau yazo kuma yau zai fito yaki ya fito yace ina kuke ku fito to shikenan sai aka fito za a fito masu mubaraza su fito wannan ya fito ya kashe shi sai da kashe mutum dari ya kashe tashi daya ya fito wannan ya fito ya kashe wannan ya fito ya kashe wannan ya fito sai da kashe mutum dari tashi daya mu ya kashe aka hadu aka sake gobe yakin nan a wannan lokacin to a wannan ranan sai kafuran Farisa nan suka shirye dabara suka ce abin da za a yi shine su fito da giwaye sai suka fito da giwaye da suka fito da giwayen nan giwayen sun nan sai zama giwayen suna barazana wa dawakan da ake amfani da su da raƙuma giwayen ta taka da roronta nan sai ta ja mutum da lokin duka ta wantsila shi da yasu da shi ta taka shi da gaba kawai to haka suke sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giwayen nan to ana cikin wannan hali sun fito da giwaye sai wasu mutane da ake ce musu Banu Sa'ad suka zo suka samu sai na sa da muna biwa kasu suka ce masa abinda za a yi mu muna da wata dabarar da muke ne yaki saboda haka yanzu za mu gwada muku dabarar da muke yi idan mun gwada muku sai ku yi suka kawo musu wani abinda duwatsu ne ake sakawa a ciki idan aka waina aka jefa dutsen zai tafi nesa sosai kawai to sai dutsen ya fara cikin gafure babban dutse ko za a saka to ana yi sai na Umar kuma yana aiko da abinda za a yi ya ce abinda za ku yi giwayen nan ita giwa tana da rauni ta hanya biyu ku sare hancin nata sannan ku harbi idanunta shikenan kawai za ku gama da ita don sabani sallallahu alaihi wasallam na haka suke zuwa karkashin giwayen nan giwa ban ka je kasance ta ka daga bai shikenan an gama amma ka suke zuwa suna harban su suna harban giwaye suna ciccike idanunsu suna harban wannan roron nasu a hakan nan duk da wannan giwayen nan suka gama da kafuran nan a haka suka sai ga giwa suna ta faduwa giwa suna ta faduwa giwa suna ta faduwa giwa suna ta faduwa suka gama da su tas aka ce a wannan lokacin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa a cikin su yafi mai jin kishiruwa son mutuwa a lokacin idan kaman kishi ne kama ka kana so ka sha ruwa to haka suke so su mutu yanda kake ji idan kishiruwa ta kama kana so ka sha ruwan nan to haka suke so su mutu a wannan lokacin kowa mutu da yake nema kawai yayi shahada to haka aka yi da giwayen sun nan da komai suka yi wajen bajarar su suka gama da su to bayan sun gama da su a lokacin sai sai na Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce ai da saura sai an wuce an je an samu asalin helkwatar nasu can inda Farisa take sai an isa wannan wajen to wannan wajen ko ba za a je ba sai an shiga ta Nahrul Furat kogi ne sai an raka wannan kogin kafin waje inda masarautar take yace sai an karasa sai an je har masarautar nan an samu su shikenan kuwa aka zo sai na Umar kullum abin da yake gaya masa shine ku tabbatar dai a cikin ku ba mai sabon Allah in dai ba ku saba wa Allah to shikenan ba wani matsala ku je suna tafiya aka zo sai na Sa'ad bin Abi Waqqas yace wane ne dan gundun bala ne waye zai iya komai sai kakawo bin Abu yace gani waye ma za su gaya masa ba suka ce ga mu sai je sai wa kuma zai yi kundun bala sai al-mu'anna bin al-haris shi ma ce gashi wasu mutane ma suka ce ga su sai ce to shikenan abinda za a yi yanzu mu shiga ruwan nan mu shiga mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mu shiga ruwan nan kawai da dawakan su da komai suka shiga ruwan nan chok chok suka taka kan ruwa ba wani abu yanda ka san an maida shi wani hanya lafiyayya kawai suka hawa kan wannan ruwan Nahrul Furat suka shiga aka ce mutum ɗaya ne a cikin sabani sallallahu alaihi wasallam kuryarsa ta fadi a cikin ruwan sai ya ce ya Allah zan zama wani abu ya Allah kar kuryar ta wata lime kawai sai ya dauko ta wata lime bai ta ba suka tsallaka tas suka je har inda masarautar Farisa take suka karasa wannan masarautar shi sarkin da yake mulki a lokacin Yazdajir al-Salis yana jin labarin ga sun zo ya tattare ya nasa ya gubi ya bar wajen sai na Sa'ad bin Abi Waqqas ya shiga daular Farisa ya shiga cikin inda mulkin yake yana shiga yage yanda abin yake sai yake tuna fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fadin Allah da yake cewa kam tarakum min jannatin wa yu wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha faqihin kazalika wa arsalna qawman lakarim yaga ga irin baiwar da Allah yayi ga irin ni'imar da Allah ya wannan wajen Allah ya mallaka musu wannan wajen suka mallaki wajen daular fa shekaran ta dubu ga duniya daular farisa suna mulki ba su taba samun matsala ba shekara dubu hudu amma sai da sadu nuna duba kasu yaje ya kai yayi kata kata da ita ya karbe wajen ya koma hannun musulunci an ce har yanzu farisa suna jin haushin wannan har yanzu suna jin haushin ko sai da Umar da shine jagoran da ya tura aka kariya su to wannan ita ce maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sadu nuna duba kasu cikin wannan hadisi yace masa wasu mutane za su amfana da kai wasu kuma za su cutu da kai to abinda kai kenan aka dauko kayan sarkin Farisa shi ma wani abun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wa Suraqah ibn Malik lokacin da yazo zai kama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi zai hijira ba Suraqah yazo ba ya ji labarin an ce duk wanda ya dawo da annabi za a bashi raƙumi guda 100 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai inna wata rana wata kila za a sa maka kayan sarkin Farisa to a wannan lokacin ne aka dauko wannan kayan aka ce ina Suraqah to yake aka ce gashi nan aka dauko kan aka sa masa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada to a wannan lokaci akai haka Allah ya amfanar da mutane da sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas musulunci ya samu ci gaba ya kai inda ba a zamani saboda haka kafiran duniya ba tan musu abin da ya tsaya musu hankali ba kamar wannan kariya musu wannan daular Farisan da aka yi shekara dubu hudu suna yi dubu hudu suna mulki amma rana daya a cikin wasu 'yan watanni sai da Allah ya kariya su gaba daya an ce Sa'd ibn Abi Waqqas ya shiga garin da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum dubu 30 ya shiga a wannan lokaci saboda haka wannan bayan Allah sun yi aiki to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa na cewa wasu mutane za su amfana da kai wasu kuma za su cutu da kai daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma mdi li ashabi hijratuhum ya Allah ka karba wa sahabbai na hijrar da suke wato duk wanda ya hijira ya bar garin Makka ya koma Madina to baya so ya dawo baya so ya dawo garin wato garin Makka idan ka wato in ka hijira ka bar garin nan dan Allah ne to in ka dawo kuma kaga kamar misali ba kai abun dan Allah ba kenan ladan ka zero to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ce ya Allah karba wa sahabbansa hijiran da suka yi sannan wala taruddhum ala aqabihim kar Allah mai da su bayan su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake lakin ba'isu amma wannan malamai sun ce maganan wanda ya ruwayan hadisin ne ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam bane lakin ba'isu sai dai wanda ake tausaya masa shine Sa'd ibn Khalwa shi yayi hijira sai dawo garin Makka sai ya zama wasu kuma sun ce ya musulunta ma bai hijira ba a lokacin sai yake hijira to saboda haka ladan sa ya rabu sosai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tausaya masa cewa ya rasu a garin Makka abinda shi sai na Sa'd yake gudu kare rasu a garin Makka ba kuma ya riga ya hijira to sai na Sa'd dai bai rasu ba har sai da mulkin Khulafa'ur Rashidun nan ya kare kaf ya rayu har zamanin Muawiya sannan ya haifi ya 17 ba wannan ya guda ɗayan da ya ce ita dai bace maza 17 mata 12 ya haifa sannan malamai sun yi sabani cikin shekaru sai an ce ya shiga 90 an ce 70 haka sai da dai har an ce har sai mulkin Muawiya ma Allah ka jira da sa to saboda haka wannan shine karshen hadisin nan kuma za mu dakata nan insha Allah abinda muka karanta dai Allah ba mu dadan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana lokacin ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ku mai tambaya a cikin abin da an karanta to sai a yi babu kuma sai mu yi addu'a insha Allah to alhamdulillah abin da muka karanta daidai Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muna sanar da yan uwa cewa gobe ne ake tsammanin tsaye ga watan Rabiu Awwal watan da aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sa saboda haka lokaci ne mai muhimmanci a wajen wanda ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da Allah ya yi wa duniya kamar samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka ji farin ciki a cikin ranka abin da ake nema ne ka aikata farin cikin saboda Abu Lahab ma ya aikata farin ciki bai musulunta ba amma abin yana nan yana bin sa har jibi to saboda haka ana so mutum ya yi farin ciki ya aikata farin cikin a cikin wannan wata na Rabiu Awwal yayi abin da zai iya nuna farin ciki da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai dan kasuwa ne kace yau watan samun annabi ya zo saboda haka kai ka rage farashi daga yau ka mai da shi naira kaza saboda kana murna da samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai wani kyauta a wani kana murna da samun annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka je asibiti ka bada taimako a marasa lafiya ko ka je gidan yari ka taimako su kai wani abu da zai nuna cewa kana jin dadi na samun annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ma zai samu wani a matsayin wani abu balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka jin farin ciki abu ne mai kyau da ake so mutum ya yi mutum ya ji farin ciki da samuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu ne mai muhimmanci saboda haka muna tsammanin watan gobe muna tunatar da kanmu ga baki dai Allah ba mu iko mu aikata abubuwan alkhairi a cikin wannan wata sannan mu dage mu ji tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu yi kokarin koyi da dabi'unsa dama shine abin da ake nema Allah ya aiko maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda kai kofin komai da shi ana so ka koyi komai ne daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan lokaci ne mai muhimmanci da ya kamata mu daddage mu ayyukan alkhairi saboda mu samu soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatil ma'amalik wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa mudari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.